masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro na ci gaba da tattaunawa wajen shawo kan matsalar rashin tsaron da ya shafi sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ta fuskanci matsalar hare-haren 'yan bindigar masu satar mutane domin neman kuɗin fansa tun daga shekara ta 2017 har ya zuwa wannan lokaci. A wani rahoto da hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta fitar a ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata ya nuna cewa sama da garuruwa 335 mutanensu suka bar su saboda matsalar 'yan fashin dajin a ƙananan hukumomi 14 da ke cikin jihar Niger. Ƙananan hukumomin kuma galibinsu suna iyaka da jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi har ma da wani sashi na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ko da yake dai ya zuwa haɗa wannan rahoto, bayanan da muryar Amurka ta tattaro ya nuna cewa an samu sauƙin kai waɗannan hare-haren 'yan fashin daji a waɗannan ƙananan hukumomi. A wani babban taron da aka gudanar a ƙarshen makon nan da ya gabata a masarautar Kwantagora, ɗaya daga cikin yankin da ya sha ukubar waɗannan 'yan fashin dajin, mahalarta taron dai sun tattauna sahihan hanyoyin da za a bi da za su taimaka wajen ƙara shawo kan matsalar rashin tsaron da ta addabi al'umma. Honorable Abbas Kasuwar Garba, shine shugaban ƙaramar hukumar Mariga, ya yi bayanin yadda waɗannan 'yan ta'addan dajin suka riƙa tarwatsa garuruwa a ƙaramar hukumar tashi.
Daga waɗannan jihohi suke shigowa wanda asali babu su a zaune a cikin ƙaramar hukumar Mariga, sai dai su zo su addabi mutanenmu su koma waɗannan wurare da suke zaune, wanda ta ƙaramar hukuma na ne Mariga za su iya in sun wuce mutane na za su shiga irin Kwantagora, Rijau, Mashegu har su ƙulla zuwa ainihin Bargo, wanda alhamdulillahi wannan taro da aka yi an tattauna ne musamman akan yadda za a yi a samu a dakile wannan matsaloli da suke addaban waɗannan ƙananan hukumomi.
Farfesa Bashir Ɗanlami Sarkin Daji na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke Lafai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro. Ya ce dole ne fa sai hukumomi sun taimaka wajen kula da matasa kamar yadda ya kamata kafin a samu sauƙin wannan matsala.
To kamar yadda da ce dai lokacin da muke presentation nawa, harkan insecurity dai abu ne mai yawa, maganar gaskiya yana da faɗi. Cikin da ka'ida in mun ci gaba da maganar shi daga nan har zuwa safe ba za a ƙare ba. Amma a ciki duk da yana da yawa sai mu duba wani ne ya fi damuwarmu. Ni a nawa shawara ganin nika mafi yawanci don wasu abubuwan da ke kawo insecurity abu ne guda amma yana da 'ya'ya kamar goma. Ina sa ran idan shugabanninmu na siyasa da gwamnati aka fuskanci abin da ya kamata aka dubi matasan nan ana musu abin da ya dace, insha Allah za a samu sauƙi. Domin in ka duba statistics a cikin mutum 100 za ka samu matasa wajen kashi 80 suke wannan aiki. Wasu kuma a cikin su za su samu ga su da ilimin sun yi boko sun yi komai amma ka tambaye su dalilin yin wannan abu sai su faɗi maka rashin abin yi da sauransu. So ina jawo hankali idan gwamnati ta yi abin da ya dace sannan 'yan siyasa kuma su kama abin da ya dace ba tukunan da akan matasan insha Allah za a samu sauƙi.
Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun tofa albarkacin bakinsu.
Malam Aliyu Muhammad sunana ke, shugaba Zoti Progressive Forum. To abin da ya jawo hankalinmu a gaskiya shi ne yanayin yadda abin na ishi na rashin tsaro ke ta ɗauka kullum yana ɗaukan wani sabon salo da kuma ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi da kuma al'umma. Sai muka cewa to tun da ana da wani zarge-zarge wasu na ganin yanzu ma da ake zargin Hilali ba Hilali kawai ba ne. Yanzu ake zargin bakin Haure ba su ba ne. Yanzu maganar rashin tsaro har ya zama cikinmu dan uwanmu ne da muke zama, saboda ya zama sana'a business. To shi ne muka ce abin da za mu yi shi ne a samu holistic approach domin ne mu kuma da farkotan mu zo mu zauna mu tattauna mu ga me mai ta
kwanci masu wannan ababe din asin shi sun sha shaye. To a dakin halin da ake shigo da wannan ababe din ma ban ma fara abin da kwarin nan shike ƙara latar da mutane da yara, sannan kuma aikin shi ma da muhimmanci a tabbatar da aiki ba an ce dole sai mutum ya aiki gwamnati ba, amma gwamnati ta tabbatar da an samu wani wuri wanda za a jawo mutane samu abin yi samu zama da zaman kan suna aiki ba ta su ji aiki gwamnati ba wannan ma haƙƙi ne na gwamnati ta yi wani abuwa don ne ta jawo hanyoyin da ba sami za su zo a samu wurare daban-daban suna yi shin ma kamar jihar Niger ko aikin noma ina ganin in dai aka sa yaro ko da musu yana digiri ne ni yasa abin da noma yake haihuwa in za a shi da ya kamata aka ba su abin nan tallafi da ya kamata kuma aka sa ido na tabbatar da zuwa ga wani ga duk wanda za su masu kudi masu arziki da abin da ke haka ko a kasashen waje da suka ci gaba
sunana Isa Alhaji Daure Shagunu zaure wannan lokacin kuma da muke da su sun zama affected musamman mashugo Mariga wuce ma ba fata baya ba haka ma burba kamar ika diba mashugo wurare kamar Kiji, Gwaji, Fage, Mule, Citeku, Ibi, Mazakuka, Angwan, Zaburmawa, Sahun Rani, Matani, Dutsen Magaji, Tungan Magaji, Rakata, da sauransu har yanzu wasu daga ciki su ba su dawo ba su dawo tungajen su ba wurare sun zama kango har kamar Riga.
A yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa kashi biyu daga cikin uku na yawan mutane kimanin 18,000 da 'yan bindigar suka tarwatsa sun koma garuruwansu. To amma mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu a wani jawabi da ya gabatar a lokacin taron 'yan kabilar Dukkawa na ƙarshen shekara a garin Rijau ya ce har ya zuwa wannan lokaci yankin yana baya a kan lamarin tsaron. A saboda haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka wa hukumomi.
Har yanzu nan dai muke a baya a harkar tsaro. Ya kamata mu ga mu tsaye mu yi duk abin da ya kamata mu ga mun taimaka wa shugabanninmu da abin da za mu iya ko wurin kawo rahoto ko wurin taimako na kai da kai domin a tabbatar an kai ƙarshen wayannan ɗan ta'adda. Domin idan ba a yi ta'adda da muka kai ƙarshe ba to ba za mu samu zaman lafiya ba har mu samu ci gaban yankinmu.
Shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Shehu S. Fawa da ya wakilci gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago a wannan taron ya ce ya zama dole su ci gaba da haɗa hannu da duk wasu masu ruwa da tsaki domin samun nasara akan wannan al'amari.
Ba wani shugaba da zai zo ba don ya yi gyara ba, kuma ita kamar yadda kowa ke faɗa haka yake ba wata gunduma za ta yi ɗaukan aiki ta ba kowane. A irin wannan dai taro idan kowane gunduma za su riƙe al'ummarsu su dubi abin da ya dame su, ita gwamnati shirye take ta shigo abin da ya dace domin ta samu sauƙi ko wanda za ta shigo ta cimma wannan al'umma. Ba wani abin da muke taɓawa da shi irin hili da abincinmu da hilin noma kuma da albarkatun noma ta daban-daban. Wanda yake kuma ƙasarmu tana da albarka da yawa, wanda yake kuma alhamdulillahi mai zuba gona ma ya koma gona manomi, wanda yake kuma wannan slogan nashi ya nuna kowa ya koma yin noma. Kuma insha Allah muna nan muna bakin ƙoƙarinmu, wani ba noman ya saba ba amma ganin noman da mai zuba gona taron kanshi kira kanshi manomi ya sa akwai alheri cikin sa. Kuma akwai shirye-shirye da aka yi na musamman wanda yake kuma gwamnati za ta gabatar da shi nan ba da daɗewa, kuma za a amfani da mu ƙananan hukumomi ne kuma muna nan muna wannan shirye-shiryen.
Matsalar rashin tsaron dai ya yi matuƙar kawo kuma baya sosai ta fuskar samar da abinci a sakamakon yadda waɗannan 'yan fashin dajin suka hana mutanen karkara yin noma kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.